Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Kotun Koli ta kori karar da jam'iyyar PDP da dan takararta na shugabancin kasa Atiku Abubakar suka shigar gabanta. Suna kalubalantar nasara da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta tabbatar wa shugaban kasa Muhammadu Buhari a zaben 2019. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido ya ce ziyarce-ziyarcen da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke yi kasashen waje ba su zama na wajibi ba domin takare ne da aka ce ana biki a gidansu ya ce na gani a kasa. ‘Yan kasuwa a kantin Kwari na ci gaba da kokawa dangane da matakin rufe iyakokin tsandauri da gwamnatin Najeriya ta yi ba tare da ba su wani ba'adi ba. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Sauraro assalamu alaikum, Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bada dama. Kotun Koli ta kori karar da jam'iyyar PDP da dan takararta na shugabancin kasa Alhaji Atiku Abubakar suka shigar gabanta suna kalubalantar nasarar da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa ta tabbatar wa Muhammadu Buhari a zaben watan Fabrairun bana. Ana iya cewa dai wannan hukunci ya zuwa jam'iyyar PDP da ba su ta kasanto dai a yau din nan aka fara sauraron wacce shari'a kuma hata ga su kansu alƙalan da za su gudanar da ita shari'ar sai a yau din nan babban jojin ƙasa Tanko Muhammad ya gabatar da sunayensu waɗanda suka haɗa da shi kansa Tanko Muhammad da ke jagorantar su sai Kobo dai Rhodes Vervo da kuma Amiru Sanusi Uwani Abaji Ajembe Eko John Inyang Okoro da kuma Olukayode Ariola wanda ga jami'ar PDP yin hakan ya saba wa al'adar kotun kolin wajen ayyana sunayen masu gabatar da shari'ar kuma dai bisa ga tsammanin su ana yin zabin ne bisa ga mataki na girma ga waɗannan alƙalai. Tun da farko dai bayan ayyana sunayen alƙalan da za su gabatar da shari'ar kotun ta ce za ta gabatar da hukunci ne guda ga dukkanin korafe-korafen da jami'ar PDP suka shigar gabanta da kuma nan take lauyoyin jami'ar APC da Buhari wato Wole Olani Fekun Ustaz Yunusa da kuma Latif Fagbemi suka amince da wannan matsaya inda aka buƙaci lauyan PDP da kuma Atiku Abubakar Mr. Livi Uzochukwu da kuma yana da wani jawabi da zai gabatar wa kotun nan take ya fara da batun cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ga zafayyace dalilan dan samun bambanci a sunayen da ke kunshe cikin takardun sa na karatu inda aka samu bambanci a tsakanin Muhammadu Buhari da kuma Muhammad Buhari kamar yadda lauya Olani Fekun ya gabatar wa kotu. A nan ne babban jojin kasa ya katse hanzarin sa da tambayar sa ko akwai wannan korafi cikin takardun da suka gabatar wa kotun inda ya ce eh akwai inda mai shari'a ya ce ya bada misalin sadarar da bayanin hakan yake kunshe domin kar ya bata wa kotun lokaci kuma dai hakan tare da ci gaba da fayyace korafe-korafen su da suka haɗa da cewar dai sakamakon karatun na Buhari ya gabatar sun ci karo da juna kuma ko sakamakon karatun suna tare da rundunar sojin kasar nan kamar yadda aka yi kirari kana kuma shin gaskiya ne ba a buƙatar ganin wannan sakamako haɗa da form ɗin tsayawa takara da hukumar zaɓe ta yi tanadi mai namba CF001 kana suna tambayar babu ƙarya cikin bayanin da shugaban ƙasa Buhari ya gabatar a wannan form ɗin na INEC sai ko maganar ta tare sakamakon zaɓe ta internet da suke tambayar INEC na da shi ko ko dai aka san haka. Da yake yanke hukunci Tanko Muhammad ya ce sauran takardunsa da ke gudanar da shari'ar sun riga ya sun karanta dukkanin takardu da kuma shaidun da jam'iyyar PDP suka gabatar sama da makonni biyu da suka gabata wanda bayan haka suka fahimci cewar ba su da wasu ƙwararren hujjoji don haka yayi watsi da ƙarar baki ɗayanta. Yana mai fayyace cewar kotun za ta ayyana dalilanta na ɗaukar wannan mataki nan ba da daɗewa ba ta hanyar sanar da dukkanin ɓangarori da abin ya shafa lokacin da za ta yi hakan. Sai dai jim kaɗan bayan zartar da hukuncin Atiku Abubakar ya ce ko kaɗan gwiwoyinsa ba su yi sanyi ba domin zai ci gaba da yin gwagwarmaya da mun 'yan Najeriya tare da ganin jaririyar demokuraɗiyyar ƙasar ta kai bantanta. A cikin sanarwar da mashawartinsa a kafafen yaɗa labarai Mr. Paul Ibe ya fitar Atiku ya ce ko kaɗan hukuncin na kotun koli bai sa ya karaya ba. Ya ce a matsayina na ɗan demokuraɗiyya na bi haƙƙina yadda ya kamata domin al'ummar Najeriya kuma zan ci gaba da fadi tashi domin kare kasar mu Najeriya ita kanta demokradiyyar kasar da kuma tabbatar da samun adalci. Ina godewa kafatanin ƴan Najeriya da suka tsaya tare da ni tsawon wannan lokaci da muka kwashi ana tafka shari'a, kuma tsarin shari'ar kasar nan na fuskantar zagon kasa daga waɗansu mutane da ke jin cewa su shafafu ne da mai waɗanda suke mai da mu baya daga irin ci gaban da jam'iyyar PDP ta samar tsawon shekaru 16 tana mulki tun daga 1999 zuwa shekarar 2015. Anya Najeriya za ta ci gaba da tafiya irin wannan tsari? A ƙarshe Atiku Abubakar ya ce yana nan daram a matsayinsa na ɗan demokradiyya babu sauyi, tare da fatan Allah ya albarkanci Najeriya. Sai dai hukunci ne da ke zuwa a daidai lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke ci gaba da ziyara aiki a ƙasar Saudiya domin halartar taron zuba jari karo na uku da ƙasar ke jagoranta, wanda Malam Garba Shehu ya ce Buhari zai fayyace wa duniya irin tarin damarmakin da ƙasar ke da su ga masu sha'awar saka jari. To amma ga masu hamayya da salon shugabancin jam'iyyar APC irin su tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido na mai ra'ayin cewar babu wani alfanu da wacce fita ke da shi, hasali ma sun yi kama da ƙara'i. Sulen na waɗannan kalamai ne yayin ganawa da gidan rediyon Murya Amurka, inda yake fayyace cewar bai zama wajibi har sai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ringa ficewar da kansa ba.
Fita waje ga shugabanni babu laifi, domin yana cikin aikin shugaba na ƙasa wajen inganta ainihin matsayin ƙasar a duniya. Kamar cikin Obasanjo mun zagaya duniya ko ina mu zagaya, a mulkin nan muna matsayin ƙasar da yake tana matsayin saniyar wari a duniya. Dole mu je mu tallan Najeriya a kun duniya mu ga cewa an samu zaman lafiya a Najeriya, an samu demokradiyya, sannan an da ainihin hulɗa da mutane da kuma kasuwanci cewa ƙasar zaman lafiya. Yayi wannan yawan shekara biyu sauran kuma nake yi, kuma alhamdulillahi akalla kuma kome shekara ɗin farkon Obasanjo an ga ribar tafiyar. Akan maganan ma bashi da ake mu a duniya, akalla wannan bashi ma an zo matsayin cewa ana cewa an yafe shi, an goge shi. Tafiyar shugaba tana kawo alheri ga ƙasa da sunan ƙasa da kuma ainihin kawo arziki a ƙasa. Wanda ya baro can, wanda ya shekara huɗu suka shige, ka iya cewa saboda ya shiga mulkin Najeriya na soja shekara 2000 aka mai juyin mulki, sau da aka kawo da shi shekara wajen 30 yana gefe ɗaya. Kuma ya ga dake mulkin su abin gida sun yi, Salamu ya yi, Abacha ya yi. To wakila da yahu akwai ƙara'i, akalla kuma kome shi ma a ce shi ma shi ne. Sau da aka ga jirgin sama nan lafiyayye. Wanda da yake yahu zai sai da shi, kaza ya faɗa cewa jiragen nan sun yawa a shugaban ƙasar Najeriya, saboda kai kuma zai sai da su. Kaga yadda yahu ɗin kaga yadda ya shiga ciki yaje da ɗinsa, kaga bai sayar ba ko? Saboda ka kai masa afuwa cewa shekarun na farko akwai ƙara'i a jikinsa, ba shi ma kawai ya so sai ne ke masa kai ya mori a duniya kawai za ka yaji da dawo.
Dama kenan shugabanni suka yi irin wannan?
Na ce ai kaga ai na shin faɗa, na ce gaida maka da Obasanjo, ai na gaya maka. Kaga ne ko? Amma da magana shi ne a matsayin riba a Najeriya akan zaman lafiyar Najeriya, wanda za a je a yi magana da manyan duniya akan cewa a kawo gudunmawa ko a tsarin fasaha ko matsayin bayanai don maganin daƙile ainihin zaman lafiya, ya yi wani abu haka. Babu zaman lafiya a Najeriya. Sannan akwai ma sabon shi a rikimar ana maganar kidnapping. Sannan wajen tattalin arzikin ƙasa, to shi ɗan ƙasa in kawai cewa ƙasa ta gyaru ta yi arziki shi ne gani a tukunyarsa, gani a kwanansa. Ka gani ko? So da haka komai arziki a ƙasa, komai cewa an gyara, an kama ɓarayi, an kulle su, an hana rashawa, an hana kaza, komai ya gyaru. Magana shi ne a wajen mulki a ɗan ƙasa ɗin cewa bai ga wannan alamar cikin ainihin ƙwarinsa.
Kamar yana zuwa ne yana bayyana matsayin Najeriya a irin waɗancan tarika ko kuma ma ya kawo Najeriya wani alfanu.
In dai bayan da faɗa yanzu cewa kaza shi ne hujja, to sai a shiru kenan mai abin interview balle faɗi ra'ayina. Kai ka ce mutanen ƙasa suna ganin cewa sun fara gajiya, suna ganin ba amfanin abin. Dake na biyu wasu abubuwan fa shi ne yadda ake zo duniya, kaji ko? Akwai kamar level iri-iri, akwai level na kamar ambassadors, akwai level na foreign ministers. Akwai wasu abubuwan ba ma sai ya je ba wasu abubuwan tun da ke yana da misoci guda biyu, yana man jami'ai na gwamnatin tarayya na Amurka, yana da ba'a. Saboda haka babu maganan wani cewa wataƙila akwai ƙaro, domin kuwa babu inda zaka ce zuwan da aka yi ɗin cewa an sa hannu a wani abu, an rattaba aka magana wani abun da yake ya sha wani bayan da kai, babu. So wata abin da ke da shi ne kane duk abin za a yi a Najeriya shi ne dan amfanin ƙasa ake yin sa. A sa mizan tafi tun da ya mizan tafi da kai kan magana shi ne ƙasashen duniya nawa suka shigo Najeriya yanzu suka kawo jari, ta ina wannan yawon ya kawo Najeriya suna a waje a matsayin girma.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido. Da wannan za mu kalli sauran waɗansu batutuwan musamman sha'anin da harkokin kasuwanci suka tsinci kai a ciki a nan Kano, bayan matakin rufe boda da gwamnatin ta yi na iyakokinta na tsandauri da wani ɗan kasuwa a kantin kwari Naziri Ibrahim na Sidi wato Ciroma ya zura roƙon gwamnatin da ta sake nazartar wancan mataki da ta ɗauka, domin yana neman jefa su a cikin wani mawuyacin hali tunda mataki ne da aka ɗauka ba tare da ba su wa'adi ba.
Mun yi buri a ce gwamnati ta ba da ɗan kasuwa deadline, ma'ana ta ba su lokaci kwatsam, mutane sun je sun siyo kaya sai aka zo aka ce an datse wannan kaya to wannan abin da aka yi ba karamin hasari zai haifar wa kasuwancin jihar Kano ba. Mutane sun siyo kaya yanzu kuta kayan mutane suna boda a jirgi. Kamata a ce an ba su an wata kamar 6 ko shekara 1 kafin kuma gwamnati ta rufe boda ya kamata a ce ta wayewa da ƴan kasuwa kai akan amfanin da irin shirin da take da shi a gaba. Amma lokaci guda mutane sun saki kuɗin su.
Dalilin da ya baza mota rufe boda ba shi da amfani kenan har za a ce wata 6 ko shekara 1 ma a ce an ba da wa'adi za a yi wannan aiki.
Hikimar ba da wa'adi shine mutane za su yi kokari su ga sun kima fita su zo su kan kaya domin su rike kuɗin su. To amma yanzu gwamnati ta ce tana so ƴan kasuwa su zo su kafa masana'antu. To kuma ya ilahi kuma an rike ma kayan ka a waje. To da me zaka sai ka zo kafa masana'anta?
Yanzu me kuke so a bude boda ku shigo da kaya?
Abin da muke bukata yanzu gwamnati ce wa ƴan kasuwa excuse a bude bodan nan. Idan aka bude boda jama'a su shigo da kayan su wanda suke kasa. Sannan waɗanda muke da su kuma a cikin gida a bawa shore abokan kasuwancin mu na kasashen da suke mukotaka da mu su dinga zuwa suna siyan kayan suna fita da shi. Sai gwamnati ta ba mu lokacin da take ganin cewar za ta datse wannan abu.
Idan haka bata samu ba me kake jin zai faru ga kasuwancin?
Idan haka bata samu ba tsakanin da Allah gwamnati ta shigo ta yi bincike. Mutane sun fara shiga matsaloli fiye da inda take tsammani. Talakawanta suna cikin matsala kasuwa domin ba a shigo da kaya ba a fita da kaya. Kai da kake da kayan a gida ba a zo an siya ba. Me za a yi ka sai ka ce za ka siyo inji ka kafa masana'anta? Ta taya hakan za ta yi? Ai abin da gwamnati ya kamata ta tsaya ta yi nazari. Mutane suna da kaya a waje ba ba su dama sun shigo da kaya ba sun siyar sannan su fara tunanin me za su yi. Waɗanda kuma suke da kayan a gida ba ki ba su shigo sun sai kaya sun fita da kaya ba. To ya ilahi ya za a yi da wani kuɗi za a zo a kafa masana'anta?
Alhaji Naziru Ibrahim Nasidi Ciroma wani dan kasuwa a kantin kodin jihar Kano. Yanzu karamar hukumar birni wacce ke fama da basasar siyasa tun bayan daukar matakin rushe shugabancin dattawa da wakilin birnin a majalisar ƙasa Honorable Sha'aban Ibrahim Sharada ya dauki gabarar yi da wasu ke jin matakin yayi daidai wasu kuma ke da sabanin tunani. Matashi Awal Muhammad Umar daga mazabadan Agundi ya zo da jan hankalin masu jayayya da wancan mataki da Sha'aban din ya dauka da cewa dai suna ja ne da tsarin mulkin ƙasa domin shine ya ba shi damar yin hakan.
Maganar shugabanci na elders wannan wani abu ne wanda an riga an yi shi mutane masu hakura su bi abin da Allah yayi. Honorable Danjumai Muhammad Kingibe shine chairman na elders wanda kuma abubuwa suna tafiya yadda ya kamata.
Duk wannan abubuwan da kuka ce ku ga fahimtar ku ita kuma gwamnati da kuke karkashin ta da uwar jam'iyya ta jiha ta ce ba wanda ta sani in ba wadancan tsagin da kuke hamayya da su.
Ai wannan abin ya wuce domin gwamnati ba ta da masaniya akan wannan lamari tun a wancan lokaci. Ita kuma jam'iyya an sani ba jam'iyya ce ta ba a wani mutum ne ko mutum biyu suka yi wanda shi ma an tabbatar da haka kuma ai an zo
babu yawun gwamnati ko kuma su shugabanni na jam'iyya kenan.
To ai an riga an zo an gabatar da takardar cewar wannan abu bai cika ro ba kuma mun tabbatar ba gwamnati bace kuma gona ba shi da hannu a cikin wannan al'amari kuma shugaban jam'iyya ba shi da hannu a cikin wannan al'amari. Amma abin da nake so mutane su gane magana kofofin bai da ake ta yi har ake so a ci zarafi na mutuncin Alhaji Hamza Usman Darma na abu a fili yake. In ana so a tabbatar da gaskiya abu ai kofofin ban za a je. An ci mutuncin mutane an tsare musu shaguna an yi abubuwa ba daidai ba.
Amma shi da aka ce an bashi fili a waccan kasuwar kana so ka ce ba a bashi ba?
Ai ba a bashi ba, ai yayi magana ma.
Waɗanda sun zo sun saba laya ta rantsuwa na cewar ya zo yi rantsuwa kamar yadda suka rantse idan ba a bashi.
To yanzu rantsuwa abun wasa ce ai abin da ya ce kafin rantsuwa. In suna son rantsuwa kotu za su. Idan suka je kotu sai a kira shi sai ya rantsuwa. Amma abin da mai girma Alhaji Hamza Usman Darma jagoran jam'iyya ya ce in har an bashi rumfa a rushe, in an rushe duk wanda ya sayarwa da wannan rumfa to ai dole zai zo ya karɓi kuɗin sa auren sa.
Kana nawa da yin ciniki?
To ai ko an yi ciniki abu dai ai ciniki da baki. To abin da nake so in ce maka ni na san abin da ana turo mutane ne suna dambarwa kawai.
Yayin da matashi Awwal Muhammad Umar yake da wannan kalamai shi ma dai Honorable Murtala Dandawaki kalubalantar masu ikirarin jagorancin karamar hukumar yayi kan fidda waɗansu bayanai da talakawa ke neman amsar su a dai wannan karamar hukuma.
Ina ƙara kira ga sabadan tata mai girma chairman na karamar hukumar birni, ya kamata ka fito ka ga yawa al'umma wannan mulki da kake yi yanzu mun ga takardu sababbi. To ya kamata ga yawa al'umma da wanne kai mulki a baya 1999 zuwa 2002 muna zargin forgery akai.
Amma da duk kun san da wannan zarge-zarge kuka yi uwa da makarabiya gurin ganin samun nasara sa?
A'a, ai mun yi iya bakin kokari a wancan lokacin amma aka zo aka ba da hakuri cewa da Allah a bar wannan magana. To amma ya kamata al'umma a zare duk wani bargumin shugaba su cin su.
Kamar mun tarin baka ji kun ta jefa ayoyin tambaya akan sa kuma sun muku shiru. Me zai hana ba ku kada bakin ku kuma ku shiru ba?
Ya za mu shiru tunda ake magana akan mutane. tariye kaza baffa ya kaza taba ya kaza babu wanda yazo yace mu taribe ba saba be ba baffa be ba sai dai a zo a ci mutuncin mu personally mu kuma cin mutunci da ake yi ba zai hana mu mu fitar da al'umma daga cikin matsaloli ba dole sai mun ci gaba da yin wannan abin har sai gaskiya ta fito
kai ma wai sun ce suna jefa ayar tambaya akan ka wai na maganar kudaden taki suna jiran su ji amsar ina aka kwana akan magana
tunda ake magana kudin taki ka taba jin mutun daya yazo yace ni ne wane na ba murtala dan da wake kudin taki ko kuma ina cikin kwamitin taki bana ciki ba da ni aka zauna ba wanda ake zargi da wasu abubuwa su ma shar aka musu kuma an wanke su ma daga baya
amma su ma wannan din da kuke jefa wannan ayoyin zargin akan su baka ji ko su ma sharrin ne
ai idan sharrin ne al'umma su ne shaida duk wanda yake bin sawun kafafan yada labarai ya san wannan abubuwa akwai kes a wurin mu huyi yanzu musu mutare shi dinnan duk gaba ɗayan su a beli suke hakan su lolin su miliyan 72 ka zo kai magana akan ta cluster shops
me aka yi kenan
kudi ne aka bayar lokacin da kwankwaso ya tafi ban mulki ya bar naira miliyan 72 a account din Kano Municipal wanda aka
kike su
rumfuna change of purpose aka na ƙarya sai daga baya ma bayan an gaishe su EFCC yazo hada kansiloli ke shawa dan Allah dan annabi kurfan asiri ku je ku shi da yadda ku akai komai
honorable mutala dan dawaki kenan da wannan za mu kalli martani da Nasiru Babakato yake kalubalantar Aminu Muhammad Adam dan Hamayya Agwali kan wadansu kalamai da ya furta wanda ke cewa Alhaji Abdulhadi Awilo ya gaza amfanar gwamnatin Gandujiya duk wanda irin wahalta mata da yayi
wannan tsarin da aka dauko tsarin da aka dauko na sada wayannan mutanen duk mutane masu daraja duk wanda ke magana kan su wanda ke cewa Abdulaziz Awilo ya tare su mutanen su kuma mutanen su kuma al'umma ko Abdulaziz Awilo ya tabbake su tabbake shi da haka wannan tsarin ko wallahi bane bille ya ba magana yake ta sada kunje masada mun ta sada izinin Allah shi zai commissioner nan
amma menene abin hasada akan abin da yake cewa ya wahalta wa Gandujiya amma babu abin da taimasa na ramuku
to a shi ba an gano jira shi a shi ba da ba
amma ya san abubuwan da suke faruwa sai ya san cewa
ya jami'a ce ya jami'a ne abin yasa ba babu jami'a sa bace
amma yanzu batun hotuna da yace Abdulhadi Awilo tare da gwamna yana ta tallata su tun kafin zabe ƙarya ne
to ashe a wurin ɗan APC ne shi kuma da ma tallan APC yake yi kuma tallan gwamna yi kuma izinin Allah Allah shi ya kawo Abdulhadi Awilo ban rabu izinin Allah Abdulhadi Awilo
annaka bayan tallan kuma an ci yaki da shi da wata gani mai tsira
ya tsare ta tallan gashi ya tare da masu daraja masu mutunci irin su mutar shaka sai irin su mutar sanin garo irin su duk wanda yake magana wanda zaka tafi al'umma ko mutar shaka sannan
ne yace ba wai taron ba me suka amfana da shi
ai amfana tun da ya tafi mutane an ba shi abubuwa tafi mutane ya tafi mutane ya masa masa aikin yi sibre first karota question immigration Allah sai ardo goya taimaka an bashi federal gamma
kana daga ciki
ai na ba an bayar Abdullahi Awilo ya taimaki mutane kuma ya taimaka masallatai ai ba shi in zai taimaka masallaci ya zo ga maka waye kai zo ga maka magana ake wannan bawon Allah abu yake yi domin Allah bashi an fada ba shi ba so za fada amma a tabbata maka wai la kada ko wallahi la kake rike yana sada
yanzu batun SA ko MD ko wani commissioner a ce yau an ba Awilo a wajen ka bi cancan ta baki
ai izinin Allah da Awilo Allah zai bashi barbon izinin Allah a wannan tsari
to ai shine Aminu Adam yake magana akai yanzu kai kuma kana ganin koda ba ai ba wancan yanzu abin da akai an biya shi
ai shi ba magana yake ba shi magana yake tasara yake wannan magana yake ba magana a magana yake tasara
ba gori bane
ina ba gori yake ba a tasara yake alhaji magana muke wannan gwamnati yake da ita kuma izinin Allah wannan gwamnatin that is going to be called umma Abdullahi Awilo ka cire gwamnati Allah ya taimake ka kai arsa garjo guwa zaran mutanen ka
Nasiru Babakato muka lauta ziyara da shugaban siyasi na karamar hukumar Kumbotso Alhaji Mu'azza Halalu ƴan kusa yayi jagoranci al'umar garin ƴan kusan domin kaiwa shugabancin karamar hukumar karkashin honorable Kabira a dofan shekara domin yin masa godiya bisa ga wannan makami da aka yi masa har ma yake fadin akwai masu inkarin wannan matsayi da Allah ya bashi
duk mukamin da ake bayawa a duniya na dauka tahibawa dan ba Kabira Ado ni na san irin jajircewa da da wahala wanda ya sha kafin wannan kwamiti ya zama muna yi Allah godiya muna gode maka muna godiya kuma Kadim Salam mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ma ba karamin jajircewa yayi ba akan ya ga an tsaya ba a tabar da Kumbotso ba saboda shirye-shiryen da aka yi wannan kwamiti ba za a bawa chairman ba shi kuma chairman ya ce ya bawa Alhaji Mu'azza Halalu Mamsa wannan kujera da shauran makarabansa saboda haka mutumin da ya fi shigo wannan yake to wannan yanayi to wannan suna ne ba za ka ba wannan mutum ba ni a guri na professor ne saboda haka kuma manya-manya da suke a wannan guri kamar irin gaban jam'iyya shi ma ya jajirce ya yi iya kokari Mustapha har ba kwana mai girma maniru babba dan agundi jajirtacce commander abun bi sai kuma Naziru Zakar Sheka shi ma Allah ya saka masa da alheri wayannan mutane shugaban karamar hukumar ku billahi la ilaha illa wannan da jajirtacce ne baya shi da tsoro baya gudun kuma ko me za a yi sai shugaban jam'iyya da irin su biyaro da makamantansu mune mana fatan alheri Allah ya saka musu da alheri
bayan kammala jawaban shugaban na CRC a karamar hukumar Kumbotso shi ma shugaban karamar hukumar honorable Kabira a dofan shekara yayi godiya tare da tabbatar masa da sahihancin wannan mukami nasa.
Tabbatar muku da cewa Alhaji Mu'azu Haladu Mamsa ne wanda aka sahale ne shugaban wannan sabuwar hukuma ta CPC, kuma wannan hukuma an sake mata kwaskwarima, an sake mata suna. Wannan suna ku da aka sake mata shine CPC, kuma dukkanin aikace-aikace da waccan tsohuwar hukuma ta CRC take yi, wannan tazo dukkanin inda aka samu wani dan kuskure a baya an dada miƙar da shi, kuma an dada gyara ta. Dukkanin membobin wannan kwamiti kamar inda jadawalin sunan su ya shiga cikin wannan tsari suna nan zama daran dam. Da izinin Allah, mu shugabancin karamar hukuma, shugabancin jam'iyya, shugabancin duk sassa da suke cikin wannan rukuni, za mu yi aiki ne kafada da kafada. Za mu zo, za mu yi wannan hukuma gata, za mu zauna cikin tsari, za mu fitar da dukkanin jadawali na abubuwa da ake sabarwa na taimakon musamman ilimin firamare a wannan jiha tamu, musamman ma a wannan yanayi da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje yace zai bada ilimi kyauta kuma dole. Za mu shiga lungu da sako na karamar hukumar nan, mu fito da mutane, kamfanoni masu hannu da shuni, da dukkanin masu sana'o'i daban-daban su shigo tsarin nan na CPC.
Honorable Kabiru Ado fa shekara kenan shugaban karamar hukumar Kumbotso. Yanzu yankin karamar hukumar ta kai da wakilin yankin a majalisar dokokin jihar Kano Honorable Musa Alikacheko, ke fayyace nagartar Honorable Shamsuddin Bello Dambazau wakilin sa a majalisar ƙasa, bayan tabbatar masa da mukamin wakilcin yankin da kotun ɗaukar ƙara ta yi da buƙatar samun haɗin kai ga dukkanin mabiya jam'iyyar APC yankin.
Magana ake ta shugabanci ga matasa masu jini a jika wanda ya kamata su abin da ya kamata, kuma shi in ka kalle shi matashi ne mai kuma sha'awar ya bawa al'umma gudunmawa. Shari'a sabanin hankali ce, masanin shari'a shi ya san shari'a, kuma tsarin nan tunda ba a kasuwa aka yi ba, ba a gidan dan ba aka yi ba, a kotu aka yi, masana ne suka yi, aka baje abin aka aiwatar. Kamar namu ne aka yi na wani ka majalisar dokokin jihar Kano a karamar hukumar ta kai, ai kana sanar da cewar yan jam'iyyar PLP da suka zo na biyu a zabe sun garzaya kotu, kuma Allah ta'ala ya bamu nasara. Amma su ma sun ce akwai sauran bashin baki, sun kala gaba, kuma muna nan a gaba za mu tadda su yanda Allah ya bamu nasara a kansu. Muna sa ran zai bamu nasara fiye da magana ta gaskiya. Mun ji daɗi a matsayin mu na wakilan al'umma wanda Allah ya bamu wakilcin ta hanyar jam'iyyar APC. Sannan muna ƙara fatan haɗin kai a jam'iyyar APC. Haɗin kai wata gaba ce wanda an yi ta an nasara, al'umma za su amfana, musamman haɗin kan da ya shafi shugabanni.
Honorable Musa Alikacheko, wakilin al'umma ta kai a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Mukalli wani taro da gidauniyar Muzayi Zaitawa ta yi domin tallafawa marayu ga sha'anin ilimi. Har ma a yayin kaddamar da wannan gidauniya, Dr. Abati Bako ke cewa taimakawa marayu akan abin da ya shafi ilimi, sadaqatu jari ya ce dole ne ya ba wa injiniya Musa Mujahid Zaitawa akan wannan kokari.
Gaskiya wannan hoɓɓasa da al'umma suka yi ne a taimakawa yara musamman marayu akan abin da ya shafi ilimi, wato gagarumar gudunmuwa ce, kuma gudunmuwa ce wacce take in Allah ya yarda za a tsinke ta a gaba, saboda matasan yanzu da yaran yanzu shi ne shugabannin nan gaba. Saboda wannan gudunmuwa da aka babbayar musamman shi injiniya Mujahid Zaitawa ya ce ta kwarai-kwarai da gaske, ga irin gudunmuwarsa na littattafai da jakunkuna kafin ɗaruruwa ya bayar, Allah ya saka masa da alheri. Sauran mutane ma duka suka bayar da kayan uniform da pencil na rubutu da biro da hijabai na mata, duka an kyauta. Wannan haka ake so a ringa yunkuri ana taimakawa musamman wanda suke iyayen su rasu da kuma waɗanda ba su da gata. Dan ba abin da za ka ɗan adam ka taimaka masa wanda yake ya wuce ilimi. Idan aka burinƙasa ilimi, al'umma za ta burinƙasa. Ba al'ummar da tattalin arzikinta da zamantakewarta zai burinƙasa a zauna lafiya sai wacce take da ilimi. Saboda haka wannan yunkuri na al'umma da suka yi a bakin kasuwa idan su yini a Zaitawa, Allah ya saka da alheri. Muna godiya kwarai-kwarai da gaske ga taimako nan ta ko'ina yana ta ɓullowa, kuma ana ta ƙoƙarin yaran nan a taimaka musu don su ma su tashi sami ilimi, su kuma sami aikin yi nan gaba, kuma su zama masu zama lafiya da addini a cikin al'umma.
Dr. Abati Bako:
gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba.
Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin, a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Baffayo, Adam Suleiman da Ummu Suleiman Sagagi, Khalid Muhammad Shatima da na gabatar, nake cewa a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, murya jama'a.